mita 88.5 da la FM Rai Zamani. Abakar Sabo ne dauke da wannan rahoto, inda a ƙarshen makon nan ne kungiyar haɗin kan malaman Islamiyyu da na tsangayu suka gabatar da bude sabon ofisin su dake unguwar Rijiyar Lemo. Bayan kammala wannan bude office, mun zanta da wasu daga cikin shugabannin wannan kungiya ta malaman Islamiyyu da na tsangayu, kuma zan hada mai sauraro da tattaunawar da muka yi da shugaban kungiyar da kuma sakataren kungiyar Hamada mataimakin shugaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Kamal Sa'id Habib Mai Jabbaru, chairman na wannan kungiya ta hadin kan malaman makarantun Islamiyyu da tsangayu ta jihar Kano.
Gashi an gabatar da gagarumin taro, na menene wannan taro?
To wannan taro mun yi shi ne na sabunta sabon ofishin mu da muka bude a nan Kargo Plaza wanda yake a garin hukumar Fage.
Da akwai wani kenan kafin wannan?
Kwarai kuwa, domin wannan haddade kungiya ce wadda tsawon shekara biyu, to kuma muka sabunta bude ofishin ta domin ya kasance cikin santa, wanda kowane local government a jihar Kano ya kasance ya san da wannan wajen.
Ga taron naga an gabatar da jawabai daban-daban, me da me waɗannan abubuwa suka kunsa dangane da ita wannan tafiya taku?
To ta kunshi abubuwa da dama, amma kaɗan daga ciki. Na farko, muna yi wa Allah godiya da Allah ya tafiyar mana da wannan cuta mai albarka wadda an rufe makarantunmu tsawon watanni da yawa da suka wuce. To kuma ga ta fara tafiya, duk da haka muna jan hankali ko kuma kira ga mai girma gwamna, to mai girma shugaban ƙasa, ko in ce mai girma gwamna ma, cewa a kokari a bude makarantun Islamiyyu domin a ci gaba da karatun Alkur'ani, a ci gaba da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin tarbiyya ga yadda take lalacewa. Kullum zaka ga a ce samari sun tare dan adam, bai da dama dan adam ya daga wayar sai ya kira, sai ka ji an taka mai wuka. Kuma wannan din rashin babu aikin yi ne, kuma sannan ba makarantu.
Wannan jan hankalin na ko kuma kira da kuka yi ga gwamnati, an same ta gwamnatin, misali yadda ake a gwamnatance, a ce an samu rubutu ko kuma kafa da kafa an je an yi taban allidi wasu daga cikin hukumomin na gwamnati, domin wannan kira naku ya je kai tsaye ga kunnuwansu.
To kira kai tsaye ko kuma taba alli, ya babban taba alli shine ka je inda za a baka yancin ka a gidajen rediyo masu albarka irin wannan gidan rediyo, ka faɗi abin da kake so ka faɗa, ko kai nasiha ko kai jan hankali. Domin wata sadarwar idan za ka yi kabinan ko kuma yaran wane za su hana ma kar a ganshi, amma wannan gidajen rediyo masu albarka su ne gatan talaka yanzu, su ne gatan malaman Islamiyoyi yanzu, saboda su ne muke zuwa mu faɗi korafinmu, mu faɗi kuma jan hankalinmu. Allah saka musu da alkhairi. Mun je ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Tun lokacin da aka buɗe gidajen wasa da gidajen kallo, mun je mun kira da gwamnati a buɗe mana makarantu domin a ci gaba da karanta Alkur'ani mai girma.
Sunana Muhammad Abdullahi, sakatare na ita wannan kungiya ta malaman makarantun Islamiyyu da tsangayu a nan jihar Kano.
To me zaka kara musamman dangane da abin da shugaba ya faɗa a wannan tafiya taku?
Alhamdulillahi, wannan tafiya ta mu babu shakka yau ina cike da farin ciki bisa wannan taro da muka gabatar na kaddamar da shi wannan ofis din da aka bude a matsayin shaidu kwatata mu, sannan muka kaddamar da bita ta koyarwa da za a kai ga malamai, su ma a koya musu ta za su koya din na Islamiyyu da tsangayu a wannan waje mai albarka. Sannan aka kaddamar da ita bita ta amare dalibai da ma wanda ba daliban namu ba, idan za su yi aure, to wannan waje a shirye yake domin kaddamar musu da abubuwan da za a koya musu domin idan sun je gidajen mazajen su gabatar insha Allah.
Musamman wannan bita ta amare, me ya hankalinku wajen ganin cewa ya kamata ku wannan bita?
To ita wannan bita ta amare, kusan amaren nan dukkanin ɗalibanmu ne, domin babu amarya 'yar musulmi ɗin da ba ta yi islamiyya ba, amma mun yi tunani mai tsayi da mu da malamanmu akan yace mace-macen aure yayi yawa, da kuma rashin da'a da ake samu daga ɓangaren su mata da kuma mazajen da ake fuskanta, musamman rashin haƙuri. Wannan ƙungiya ta ga to tun da ɗalibanta ne, kuma ita take da dama ta juya dukkanin wata ƙwaƙwalwarsu ya zuwa kowane ɓangare, to babu shakka ya kamata a kira su a koya musu hatta da girke-girke, soyayya, kwalliya, duk wannan ƙungiya ta shirya insha Allah da za ta ko nusantar da su da za su yi da izinin Ubangiji.
Baka ganin musamman masu saurara ce ina malamai, ina haɗin girki da malamai, ko ina haɗin malamai da girki?
ai mu dai kuma kan gaba wajen iya girki domin dukkanin malamin islamiya shi yasa mata suke rububin su domin mun iya girki da soyayya da kwalliya wannan kuma suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ke kama wa matansa to wannan abu muka yi tunani kuma har ma muka dauki wa an suka je suka muka biya kuɗi suka yi training suka koyo domin su ma su zo su koya wa daliban mu insha Allah maimakon da su je wajen wa'ansu ƴaƴan wanda ba dai yaran mu ba suna koya musu muka ga bai dace ba a'a mu ma malamin islamiya ne muka tura aka koyo kuma zamu koyar in Allah ya so
assalamu alaikum warahmatullah sunana Yusuf Adam ni ne mataimakin chairman na wannan kungiya a da farko ina fatan alkhairi da kuma munna dangane da kammala wannan taro da muka yi mun fara lafiya kuma mun kare lafiya kuma alhamdulillah sakonni da muke buƙatar a isar ruwa ga al'umma duka sakonni na kowanne bangare an isar illa abin da ya rage shine ya kamata a ce ayi ayyuka ma'ana ayi aiki da abubuwan da aka isar zuwa ga dalibai da iyayen yara da sauran dukkan bangarori ya kamata a ce sun kallaci abubuwan da muka yi korafi a kansu da kuma mu ma korafin da yake namu wanda muke kokarin mu ma mu gyara duka muna fatan alkhairi
a bakar sabo akan mita 88.5 da lafin zamani.